Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sojojin saman Russia sun harbo wani jirgi mara matuki a yankin Crimea a jiya Asabar, kamar yadda hukumomin Russia suka sanar. Wannan dai shine karo na biyu da irin wannan abin ya faru a halkotan rundunar Russia a tekun Bahar Aswad a cikin makonni uku. Oleg Krichkov, mai taimakawa gwamnan Crimea, shi ma ya faɗa ba tare da bada ƙarin bayani ba. Yana mai cewa harin da kananan jiragen sama mara matukan ke kaiwa sun yi sanadiyar tabbatar da tsaro ta sama a yammacin Crimea. Russia ta ɗauki Crimea a matsayin yankinta, amma jami'an Ukraine ba su taɓa amincewa da mamayar da Russia ta kai a shekarar 2014 ba, lamarin da ya ƙara tabbatar da raunin da dakarun Russia ke da shi a yankin Crimea. Hukumar kula da harkokin yada labarai ta Najeriya a ranar Juma'a ta sanar da soke lasisin kafafen yada labarai 52 akan rashin biyan haraji, wani mataki da kungiyar 'yan jarida ta kasar ta ce ba daidai bane. Shugaban hukumar yada labarai ta kasa NBC, Malam Balarabe Illela, shine ya sanar da haka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Tashoshin da abin ya shafa, hukumar na bin su bashin naira biliyan 2 da miliyan 660, wanda ya daidai da dala Amurka miliyan 6,200, inji hukumar. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta NBC ta ce ta wallafa jerin sodayin kafafen yaɗa labarai da take bin kudaden lasisi a watan Mayu, tare da basu wa'adin biyan basussukansu don kaucewa soke lasisin. Kungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta bayyana matakin a matsayin na gaggawa da kuma rashin shawara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Somalia na ci gaba da wani samame da dufin kawo ƙarshen harin da aka kai akan wani otel a Mogadishu, babban birnin ƙasar, inda suka kwashe sa'o'i 24 suna fafatawa da 'yan ta'addar Al-Shabab, bayan da suka tayar da bama-bamai da dama, inji jami'an tsaron. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a ranar Juma'a akan otel ɗin Hayat, wani babban otel da jami'an gwamnati da dattawa da 'yan kasashen waje ke yawan shiga, ya kai akalla mutane 20 tare da jikata wasu fiye da 40, a cewar majiyoyin asibiti. Wani babban jami'in 'yan sanda da ya bukaci a sakai sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai, ya shaidawa muryar Amurka cewa wasu 'yan bindiga dauke da mugan makamai suna ci gaba da fafatawa da sojojin gwamnati a cikin haraban otel ɗin a jiya Asabar da daddare. A cewar ma'aikatar motar ɗaukar marasa lafiya ta ambula na Mogadishu, an ciro akalla gawarwaki 13 daga baraguzan wani bangaren ginin otel ɗin da ya ruguje. Amurka na shirin sayan hatsi na kusan tan 150,000 daga ƙasar Ukraine nan da 'yan makonni masu zuwa, don jigilar kayayyakin abinci da ke tafe daga tashar jirgin ruwa da aka buɗe bayan ya sha fama da yaƙi, kamar yadda shugaban hukumar samar da abinci ta duniya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Ba a riga an bayyana inda za a kai hatsin ba, kuma ana ci gaba da tattaunawa, inji David Beasley. Sai dai jigilar da aka shirya yin, wanda ke zama ɗaya daga cikin da dama da hukumar mai yaƙi da yunwa ke niyyar yi, ya ninka adadin hatsin da ta yi jigilar su a farko sau 6 daga ƙasar Ukraine, wanda yanzu za a kai zuwa yankin kuriyar Afirka, inda mutane ke fuskantar barazanar yunwa. Bisley ya yi magana ne a ranar Juma'a daga arewacin Kenya, wanda ke cikin matsanancin fari da ke yankin kuriyar Afirka. Ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya a tsakanin matan yankin da suka shaidawa kamfanin dillancin labaran AP cewa a shekarar 2019 ne aka yi ruwan sama na ƙarshe a wurin. A ƙarshe, akalla mutane 32 ne suka mutu a kudu maso gabashin Turkiya a jiya Asabar, a lokacin da motoci suka afkawa masu kai ɗaukin farko, wanda ke taimakawa haɗuran da suka faru a baya, inji hukumomi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa. Kasuwa akai miki lone. Kasuwa
Halin yanzu dai shirin kasuwa ya zirci waɗansu kasuwanni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin sanin halin da gama saye da sayarwa musamman mata ɓangaren kayayyakin masarufi wanda ake amfani da su na yau da kullum. Ga yadda hirar tamu ta kasance tsakanina da su a waɗannan kasuwannin.
Suna tare da wata ta zo yin cefane wanda kira Malam Marakiya ta zo yin cefane domin al'amuran yau da kullum. Malam Marakiya ya kika samu waɗannan abubuwan da kike saya kamar su tumatur, albasa da sauransu, ga shinkafa, ga kuma su taliya, na ga kina saya zaki je domin ki amfani da shi. Farashin yana da sauki kuwa?
To alhamdulillah farashi yana da dan sauki yanzu ba kaman da ba da muke sayan tumatur $3.40 kashin $40 ya da $100 kashin $100 ya komo jaka. To yanzu alhamdulillah ya sauka yana da sauki domin an rufe iyakan da tumatur yake shiga da muke sayan kajo jaka 16-15 yanzu kajo ya zama jaka 3.5 har 2.5 ma ana sai.
So ya ke gani ta ɓangaren shinkafa mai da kuma sukari?
Kai shinkafa da mai kan gaskiya ya haura mai da muna sai jaka da 40 jaka da 50 yanzu ya dawo har jaka da rabi. Shinkafa ban san kilo muna sai jaka 10 yanzu 11 akwai 12.5 akwai jaka 10-11 hawa.
To ya kaman kuma kilo 50 fa nan kuke sa?
Da muna sai 21 babu yanzu 22-23.
To yanzu ya halin rayuwa yake da ku da iyalan ku gashi ga corona ga kuma yanda aka rufe kan iyakokin?
Ba abin da zamu ce sai mu ce alhamdulillah Allah bai rufa mana asiri amma ana cikin wani hali kamar dan wa'ansu abincin sun yi tsada.
To ya kaman kuma ta ɓangaren su naman miya da sauransu domin yin girke-girke ne?
Nama yana nan a farashinsa ba a ƙara farashi ba sun rage dai awon ne daidai da auki kaman da amma farashinsa na nan. Me ƙashi yana nan jaka da rabi kilo ɗaya jaka 3 mara ƙashi kuma yana nan kilo ɗaya jaka 3.60.
To yanzu ya kuke yi kuma da ɓangaren su planti da dankalin turawa da sauransu?
Wannan ya sauka tun da an rufe hanyar gabin inda dai suke zuwa tsara da wannan duk an rufe bai wuce yanzu wannan ya yi dan sauki da sauki. Planti na da dan sauki fom ma su dankali duk dai da sauki. Shinkafa da mai ne dai gaskiya ya haura.
To yanzu wani kira da ke yi wa gwamnatin kasar Kamaru?
To ni dai ina kira da gwamnatin ƙasar Kamaru ya sassauta mana akan shinkafa da mai da kayan dai abinci na ci dai a sassauta.
Ya kuma biredi da sarucin da an fi amfani da kayayyakin fulawa?
Fulawa ma an ƙara masa farashi shi ma ban san kilo ana saye muna saye da jaka 8 yanzu muna saye da jaka 6.5 jaka 7 yanzu jaka 9 ne. Sankante kilo kuma ana sayen shi 12-13 ne yanzu ya ƙaura har 10-13 sayinsa akwai lokacin da aka saya ma har 16 sayinsa.
Ina nan a wata babbar kasuwa da ke birnin Duwala cibiyar kasuwancin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Anda na shigo shagon wani babban ɗan kasuwa mai sayar da kayayyakin masarufi kamar su kayayyakin shinkafa, man girki da kuma sauran dai abubuwan gabaki ɗaya. Alhaji sunanka?
Sunana Awolu.
Malam Awolu, ya kake fuskantar matsalar kayayyakin masarufi musamman wajen yadda kuke sayar da farashi ga 'yan kasuwa da kuma magidanta?
To yanzu kamar alhamdulillah muna ganin cewar farashi an samu sauki daga gare shi insha Allah. Yawa yanzu kaman shinkafa limoms ita muna saidaita kan yanzu jaka 19 daraja haka muna rago kuma wata shinkafa da ake kira ita ma wariyo ita ma muna sai da ita 15 da rabi akwai kuma vietnamian ita ma kuma muna sai da ita 16,000 sensa yawa sauran shinkafa su kelanden wadannan kamfulo mumman ba a samu su ma su sa kasuwa
to a ta bangaren man girki kuma da sukari ba
yawa man girki kaman mayor muna dauko shi akan 15,000 mu ma muna sayar da shi 16,000 sanfan haka
na ba to sukari buhu na gutara
sukari na buhu muna sayar da shi 28 27 haka
to ya kake ganin a wajen kara muku kudaden haraji da don suka saka mu take shin kuna dan samu kusa ko a yanzu da yake akwai corona ko ba
to alhamdulillah kan mu muna dan fita kan sai dai mu yi wa Allah alhamdulillah kawai tunda duk abin da aka samu sai dai mu ce alhamdulillah kuma mu nemi albarka kawai tunda mu musara kan da take yau gobe sai Allah
to mana walu ya kake ganin kuma duk kan ya fuki da aka yi na kasashe daban-daban musamman akan wannan abatu na corona yana kawo muku ci gaba wajen gudanar da hakuri kasuwancin
to wannan al'amari kam mun ni ba abin da zan ci a kai sai dai in ci alhamdulillah ga dukkanin halin da muka samu kanmu shi musulmi abuwan da ya zamanto duka duniya ce tamam mai da wannan al'amari mu kamar nan kasar kamar gaskiya alhamdulillah muna cikin lafiya da zaman lafiya kuma har yanzu
wani gida za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin cewa ta sassauta wa talakawanta na musamman wajen bangaren rayuwar yau da kullum
to gaskiya muna godiya ga gwamnatin kamaru da shugabanninmu da kowa da kowa domin mun ga bambanci a kan wasu kasashe da yawa muna nan a cikin kamaru lami lafiya kuma mun ga harkoki game da kasashe na wurinsu mu a nan sai mu gode wa Allah paske mun ga cewa a nan a cikin Afirka ba mu ga kasa gudda yanzu ake zaman lafiya tunda corona ta soma kaman kamar ba
to madalla na gode
an yi mana adalci kwarai da gaske kuma muna godiya Allah ubangiji kuma ya ba mu lafiyar zaman lafiya
ina tare da wani wato wanda yake gudanar da sana'ar sai da gasassun kaji da kuma naman shanu mai suna Marabi Ismaila malam Marabi Ismaila barka da warhaka
ya harkokin kasuwanni godiya ga madalla shin ya kuke gudanar da wannan kasuwar ki naku ne ko ya kuke fuskanta da wannan
wuri alhamdulillah wato abin da muke fuskanta a yanzu kan ba za mu ce muna fuskanta wani abu sai ne haka ba amma muna dan fuskantar da wasu dan matsaloli wanda ba su ta kakkara sai karya ba wato kamar su masu ciwon kajin suna mana kukan cewa wato kudin abinci ya karu sanadiyyar corona kudin abincin ya karu yanzu bayan wannan corona din kasan kafin abinci ya shigo ya wadata to har yanzu dai ana dan cikin matsala amma ba kamar yadda ake zamani ba
to shin a wani kayayyakin abincin kaji da suka karu ko kudin su ya karu shi sa komai da komai na bangaren kasuwan ku na kaji nan ma dai farashi ne tashin corona din
wato farashi ya tashi amma ba kamar yadda ake tashi saboda har yanzu mun farashi mu bai karu ba don muna sayar da su kamar da jaka uku muke sayar da gasassun kaza a da a yau ma kuma gasassun kaza ita ma jaka uku muke sayarwa
to su waɗanda suke ya tsara muku da kaji a nan suke tsara muku kenan
suna tsara mana a free yadda muke ɗauka a da muna ɗauka jaka biyu da dala 40 zuwa da dala 60 to yanzu mun dan samu da karin dala 20 na kai to kuma wannan karin dala 20 ba zai hana a ce za a sai da kaza a kara mata farashi ba ga jama'a to yasa ai muka kuma muke sai da ita kan ta kawo ku kamar da kowa sai
to kamar masu kiwon kajin wanda suke kawo muku shin ba wani kalubale da yake fuskantar su musamman wajen sauri da su fitar da kaji a lokacin da ba su kosa ba da sauransu domin na ga boyi wanda suke da girma ko da wasu da girma
wato kasan na ga ma cewa abincin ya dan samu tangarda shigowa shi sa saboda matsalan corona shi sa aka samu wannan matsalan aka kara kudin abincin kaji shi sa to abincin saboda kudin ya karu na abincin kaji to shi sa wasu maimakon a bari kajin su kwana 45 a cire su to wasu saboda gajin hakuri da kuma suna ganin kudin da suka zuba to sai su basu wasu kwana 35 wasu kwana 40 sai su ce
to zai sake samun daga kajin wasu manya wasu kanana
to baka samun korafi daga wajen customer ka
eh to alhamdulillah ba za ce ba za samu korafi baka amma saboda su ma kansu ma sun san cewa a yanzu ga halin da ake ciki kuma mutum ya ce ma kai ka zan ta ya ganganta sai ka ce to yanzu ai muna cikin matsalan corona ne ai yanzu mun gama fita ba to sai ga mutum ya fahimta sai ya sai haka
to yanzu me za wani kira zaka ga gwamnatin kasar Kamaru wajen ganin ta sassauta irin waɗannan abubuwa da matakai na bangaren corona da kuma yadda za a shigo da kayayyakin abinci ka ci
to alhamdulillah gaskiya duk da gwamnati tana kokarin yin ta ko muna tara kira ga gwamnati ta saki bodoji saboda abinci kajin da kuma nama mutanen ma ya shigo saboda idan abinci na shigowa da sauran kayayyakin masarufi to insha Allah za ka ga ya yi sauki ko mutane su ba talakawa su sayan kayan da sauki
Muhammad Awar Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Masu sauraro kada a shafa a yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
yan uwa na masu saurara ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backwash Pastor na Graceway International Community Church, Maryland. A wannan lokacin ina so in kama na kalma ko kuma kalmomi na karfafawa. Cikin Zabura 31 daga aya 9. Shi marubuci ya nuna mana cewa dukkan wani wahalan da muke sha Ubangiji yana tsane da shi. Ubangiji bai yashe mu ba. Ubangiji bai mance da mu ba. Wahalan da muke fuskanta, hawayen da muke zubarwa, kukan da muke yi, Ubangiji yana tsane da shi. Yana jin kukan mu, kuma ya ji kukan mu, kuma zai mana jin kai. Yana nuna cewa jin kansa tana hanya. Ubangiji zai mana jin kai. So ina son karfafa mu ne ɗan uwa maza da mata yara da manya tsofofi Ubangiji bai yashe mu ba cetonsa na hanya mu karfafa mu yi karfin zuciya mu dogara mu sa bege da cewa Ubangiji zai mana jin kai jin kansa yana nan a yarwace jin kansa yana kuma suwa
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata wato normal labor and delivery da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a turanci Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital likita barka da wannan lokaci
barkanmu dai
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan nakuda wato labor a turanci
Nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai term. Term da muke nufi shine ciki ya kai wata 9 a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan term din nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da labor ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba. Wannan cikin kimiya ne. Amma alamomin cewa labor yana tasowa shine mai ciki zai ta daurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ciwo ya tuka ruwa daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sai lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sai farawa lebo kenan to amma a takamaime da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni dake cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo
a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewan me ya kamata ta yi
a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa amma in ya fara zuwa once every 30 minutes sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes ya koma 10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin labor ba saboda nan lokacin ne zaka shirya muna ce da shi birth preparedness za ta shirya kayan labor da abubuwa da ya kamata ta zo labor da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo labor din zamin labor in ya fara ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebon ba za ta iya tuki ba sai ta nemi driver in mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya hijinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyacciyar siri na lebo sannan ta zo dakin haihuwa
akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma
eh to akwai saboda nakuda ba za a ce an haihu ba sai an yi nakuda an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga da zai iya tolerating labor ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin labor ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro una ce da shi fetal distress to sai an yi tiyata mana gaggawa kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwa in ba haka ba zai iya mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata 9 jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyatan na yazo da gaggawa ana bukatan jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba faban guran ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi yazo daidai amma yawanci ma 90 zuwa bunda yafi haka bisa dari ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro yayi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abunda ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi kuma shine yaro ya mutu sai a fitar da shi gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba to sai kaga abunda zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shine ake so a yi tiyatan su ma suna nan da yawansu akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da fetal maternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya b bisa daya ba, amma abun da zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doctoci ne, za su tabbin nakudanta sai a duba komai yana tafiya daidai, ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi. In gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi, in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan, in waje ne ba za a iya yin tiyata ba, amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu ma babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi, to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata, za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata, a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwa.
Likita, kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki?
Da dama, na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan, aiki shi kansa yana tattare da matsalolin sa, daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo, ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba, ko kuma tana nan an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba, to magungunan nan suna da damuwan su zai iya faro ga kowane mace, wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardan sa, idan ya faru shi ma damuwa ne, aikin ma shi kansa yana tattare da damuwan sa, domin an bi anya an yanke ainin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke cikin mahaifa a fidda yaro, idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba yayi kima, shi ma damuwa ne, yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farji mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal, to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fidda shi, to yaron yana bukatan taimako a hannun daktocin jarire, idan an fidda shi to resuscitate wannan yaro zuwa rayuwar duniya, to shi ma yana nan da banda, amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba, in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata, rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje, sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifa.
Asu sauraron mu kada dai ku shafa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.